الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بالله تبارك وتعالى لدكم لدنجينيه Muhammad lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 7 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 24 a bangaren lissafi suratul nur kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am abinda alfijir ya keto wai tambayar kan uwa shin ya halatta mai azumi ya wayi gari da janaba ko bai halatta ba ma'ana ya jinkirta yin wanka da janaba sai bayan ketowa alfijir na halatta haka ko baya halatta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa idan mai azumi ya wayi gari da janaba to ba shi da azumi idan ya jinkirta wankan janaba sai bayan ketowa alfijir ba shi da azumi tare da cewa ya dawo daga kan wannan fatawa tashi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar masa Aisha Allah ya kara mata yadda da Ummu Salama suka tabbatar masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wayi gari da janaba kuma halin yana azumi kuma janaba ta saduwa da iyali suka ce baya wanka sai bayan ketowa alfijir wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da cewa na halatta ga mai azumi ya wayi gari da janaba an gane ko da janaba ce ta saduwa da iyali na'am kamar ni ba laifi ba ne ba mutum ya faɗa ya ce watan ut zamani ne wanda yake na saukar ruwan sama an gane ko in dai bai yi ƙudirin cewa watan na ut shi yake zauwa da ruwa ba laifi ba ne ka faɗa cewa watan ut wata ne wanda yake na ruwa ma'ana a al'adance a yanda Allah ya tsara zamani galibi watan ut to yakan kasance tsakiyar damana wannan ba laifi bane amma kasancewar cewa ku bari ku gani har uku ta kama kenan uku shi yake zauwa da ruwa to yin haka kwata-kwata baya dacewa kafirci ne an gane ko kafirci ne amma kafirci wanda yake kadani in ka dauki cewa shi wannan wata na hut wato shine sababi wanda yake na saukar ruwan sama wannan kafirci ne karami amma duk wanda ya kudirin cewa watan shine yake zauwa da ruwan wannan kuma kafirci ne wanda yake babba dalili akan haka hadisin dake cikin sahihu muslim wanda wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar asuba a Hudaybiya Hudaybiya daji ne wanda yake tsakanin Makka da Madina wanda yafi kusa wato da Makka inda mushrikai suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a shekara ta 6 suka hana su shiga Makka domin yin umra anan aka yi sulhu na cewa su koma gida Madina a shekara ta 7 su dawo shine ake kiran shi sulhul Hudaybiya to anan Hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar asuba bayan an gama sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sanamce sai ya waiwayo ya fuskanci sahabbansa manzon Allah yace ataduruna ma za qala rabbukum shin ko kun san abinda ubangijinku ya faɗa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzansa su ne mafiya sani manzan Allah wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ubangiji ta'ala ya faɗa bayina sun wayi gari kashi biyu mu'minun bi wa kafirun bi akwai mai imani da ni akwai kuma mai kafirce ni yace fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmati fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab duk wanda ya faɗa yace an mana ruwa da jin kan Allah da kyautarsa Ubangiji ta'ala yace wannan shine mai imani da ni kuma shine mai kafirce ma tauraro sai yace wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza amma duk wanda yace an mana ruwa da tauraro kaza da kaza ma'ana jabha ta kama ko kuma a turanci a ce huti ya kama Ubangiji ta'ala yace fadhalika yake cewa fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab aw kama qala Ubangiji ta'ala yace wannan shine mai kafirce mun kuma mai imani da tauraro to dan haka jingina ma tauraro cewa tauraro kaza in ya kama ruwa zai zo ko kuma in watan wuti ya kama ruwa zai zo wannan kafirci ne kufrun duna kufr karamin kafirci wanda bai kai babban kafirci butulci ne watan wuti bai isa ya zo da ruwa ba ruwa abu ne wanda ke hannun Allah Ubangiji ta'ala shi yake kore girgije iyayen da inda yake so ya zubar da ruwa ya zubar kamar yadda ya faɗa mana a cikin wannan sura suratul nur alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradi fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar alaya to dan haka kasancewar abinda muke so mu gane lalle ba laifi bane ba ta fuskar ba da labari kace watan ut wata ne na ruwa tsakiyar damuna ne amma cewa in watan ut ya kama ruwa zai zo wannan butulci ne da Ubangiji subhanahu wataala ut bai sai zo da ruwa ba an gane ku kenan ani na cewa shi wannan wata ya kama yanzu ruwa ya zo wannan kwata-kwata baya halatta ngane wani ya ci karo da wato tauhidi saboda ruwa a hannun Allah yake shi yakan zo da shi wani wata bai isa bai zo da shi amma ba laifi bane ka bada labari wata kaza lokaci ne wanda yake da ruwa kamar yanda ya gabata tun a cikin darasin mu na kitabu tauhid a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala kamar yanda muka faɗa muna cikin sura ta 24 a bangaren lissafi suratul nur mun tsaya karshen aya ta 29 wanda aya ta 29 cikin bayani ne akan aya ta 27 wanda ita aya ta 27 da ayoyi biyu wanda ke bayanta wato wani ladabi ne daga cikin ladabban da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ke koyar da mu da cewa a duk lokacin da zamu shiga gidan da ba namu ba to baya halatta mu kutsa kai mu shiga sai mun yi sallama a farko bayan an karbi sallamar mu sannan mu nemi izini wannan neman izini na kasancewa su uku in har wato a karon farko ba a baka izini shiga to zaka maimaita karo na biyu har akai na uku a na uku idan ba a baka izini shiga to sai ka shiga sha'aninka to amma ko a karon farko ka nemi izini shiga gidan da ba naka ba bayan ka gabatar da sallama aka ce a'a to ya zama wajibi akan ka ka juye baya shine Ubangiji ta'ala ya faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kar ku shiga wasu gidaje wanda ba naku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Ubangiji ta'ala yace sai idan kun nemi izini kun yi sallama ga masu gida mun yi bayani a baya cewa wawun anan la taqtadi tartib ba ta nuna cewa sai ka nemi izini a farko sannan daga baya za ka yi sallama kamar yanda wasu daga cikin magabatan suka tafi akan haka hadithin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda shi ya tabbatar mana da cewa sallama ita take gabatar neman izini farko ka yi sallama in an karbi sallama sannan ka nemi izini kamar yanda Ibn Umar Allah ya kara musu yadda hadithin na cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba na Abdurrazzaq As-San'ani wani mutum ya je gidansa kafin ya yi sallama sai ya nemi izini ya ce a adkhulu shin in shiga Ibn Umar sai ya ce masa la ya ce a kar ka shigo a lokacin nan wani daga cikin jama'a a nan kofar gidan Ibn Umar sai ya ce a yi sallama tukun ya yi sallama da ya yi sallama ya nemi izini wato Ibn Umar Allah ya kara masa yadda wato ya bashi izini wato a lokacin nan Ibn Umar ya bashi izinin shiga kaga wannan hadisi shi ma yana nuna mana sallama ita take gabatar wato neman izini kuma bugu da ƙari ga hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man bada'a bil kalami qabla as-salami fala tujibuhu manzon Allah yace duk wanda ya fara da zance kafin sallama kada ku amsa masa to dan haka anan kenan shine yace hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha sai idan kun yi sallama kuma kun nemi izini ga masu gidan in sun ba ku izini shiga ku shiga Ubangiji ta'ala ya ce zalikum khairun lakum wato yin sallama da neman izini a lokacin da za ku shiga gidan da ba naku ba wato shi ne tsantsar alkhairi gare ku domin khairun anan wato ba ta cikin ma'anarta na ismu tafdil domin game da rashin sallama da rashin neman izini babu alkhairi ko daya khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku da za ku shiga gidan da ba naku ba la'allakum tadhakkarun wato dan kuwa astu Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ki ladabtar da ku da irin wannan ladabi sai yace fa in lam tajidu fiha ahadan in har ba ku samu didi da mutum daya a cikin wannan gida kun yi sallama ba wanda ya karbi sallama Ubangiji ta'ala ya ce fala tadkhuluha kar ku sake ku shiga gidan da ba naku ba hatta yi guzana lakum si idan an ba ku izini ka tafi gidan mutum kayi sallama shuru ba amma karbi sallamar ka balantana ka nemi izini to baya halatta ka kusa kai haramun ne wa Ubangiji ta'ala ya ce fala tadkhuluha kar ku shiga hatta yuzana lakum sai idan an ba ku izini sai ya ce wa in kila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum idan kuka nemi izini aka ce da ku ku koma Ubangiji ta'ala ya ce farji'u ku koma huwa azka lakum wannan komawa shine mafi tsarki gare ku game da daukan laifi na shiga gidan da bai dace a shiga sai da izini domin duk a lokacin da ka shiga gidan mutum ba tare da izinin sa ba wannan ka dauki zunubi kaga kenan idan aka ce ka koma Ubangiji ta'ala ya ce komawar da zaka yi ita ce tafi tsarki gare ku game da shiga gida ba tare da neman izini sai ya ce wallahu bima ta'maluna alim Ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa babu wani abin da ke goyuwa gare shi menene illa wato da Allah ya haramta mana shiga gidan da ba namu ba dole sai mun yi sallama bayan sallama sannan mu nemi izini wato hikima dan kada wato ka tsinkayo akan al'aurar mutum ma'ana me ake nihi da al'aura duk abin da ke bakanta ma bawa rai idan ya bayyana domin akwai abubuwan da baka so a gani to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce kamar yanda Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wani mutum ya leka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsagar taure sai ya leka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ya ce wa fi yadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama madra a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tisikita idan aka ce al-madra wato shine tisikita a Hausa ko kuma ka ce wannan wanda dai mata suke tsifar kai a lokacin nan akwai ta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunun ta shine madara kamar yanda wani mawaki yake cewa wa far'in yughashshil matna aswada fahimi asisin kakinwin nakhlatil mutaaskidi qada'iruhu mustashziratun ila al-ula tadillu al-madara fi musanna wa mursali tadillu al-madara madara shine kenan jam'i madara shine tasubala ma'ana tsikita wanda ake tsifar kai shine yace a lokacin nan a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai irin wannan tsikita faqala sai manzon Allah yace law alimtu anna hadha yanzuruni hatta atiyahu laqa antu bil madara fi aynai manzon Allah yace inda na san cewa wani yana leke na manzo Allah ya ce inda har zan iske shi kafin ya kusa manzo Allah ya ce da na je na tilla idanun da wannan sai ya ce wa hanju ila istizanu illa min ajalil basar ai neman izini ba a shar'anta shi ba sai dan saboda kada mutun ya yada idan sai ya ga abin da bai dace ba a gidan wani a wannan hadisi yana cikin sahihai al-Bukhari wa Muslim a wani hadisi shi ma hadisi ne ingantacce na cikin sahihul bukhari da muslim riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lawannam ra'an ittala'a alayka bi ghairi izni da a ce wani mutum ya leka gidanka ba tare da izininka ba manzon Allah yace fa habbtahu bi hasa kajihe shi da tsakuwa ma'ana kaja ka shuka halwa masa faqafa'ata aynahu manzo Allah yace ka fasa idan ma kana alayka junahu baka da wani laifi idan mutum ya leka gidanka ba tare da izininka ba idan ka jihe shi da dutse ka kwankwale gidan manzo Allah yace babu wani laifi a kanka to dan haka wannan yana daga cikin kyawun fuska ta musulunci wanda duk kowa da ka sani Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifirce shi duk abinda zaka iya lekowa na dan uwanka abinda zai iya bakanta masa rai abinda baya so a gani to baya halarta shi yasa anan aka ce kar ka sake ka shiga gidan da ba naka ba farko sai kai sallama in kai sallama an karbi sallama ba ku sakai zaka yi dole sai ka nemi izini idan ka nemi izini idan aka ce kar ka shigo to baya halarta ka shiga idan aka ce dan dakata ka dan dole zaka dakata a dan kikkimtsa bayan an kikkimtsa sai a zo a baka izinin cewa shigo to wannan shine hikima kenan dan kada mutun ya je ya ga abin da bai dace a ce ya gani shine sai ya ce laisa alaikum junahun babu wani laifi akan ku an tadkhulu buyutan ghayra maskunati fiha mata'un lakum da za ku shiga gidan gidajen da ba na zama ba wanda ke akwai abun amfani na ku a ciki shine misali kamar magazin da irin su kanti da sauransu duka irin waɗannan daga zaran kayi sallama ba maganar kalibai zai an gane ko in dai gida ba na zama bane ba kamar wuraren sana'a da sauransu wannan in mutum yayi sallama to ba sai ya nemi izini ba sai ya ce wallahu ya'lamu ma tubuduna ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da kuke bayyanawa wama kuntum wama taktumuna da duk abin da kuke koyewa ubangiji subhanahu wata'ala wato ya san da shi dan haka dai misali kamar kantuna da shaguna da sauransu wannan kai tsaye in mutum yayi sallama an karɓi sallama zai iya shiga ba tare da ya nemi izini a baya mun yi bayani neman izini zaka bayyana kanka da sunan da aka fi sanin ka a gidan ko lakabi ko abin da yake kama da haka ko wata sana'a taka wanda aka san da ita kasanta da ita sai ka ce ni ne wani mai kaza shin in shigo idan aka ce shigo ka shigo idan aka ce yi gaba dole ne kuma kai gaba za mu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Ubangiji ta'ala na faɗa kullil mu'minina ce da mu'minai maza ya gudu min abasarihim wato su rintse magannansu game da kallon abinda bai halatta ba su kalla wa yahfazu furujahum kuma su kare gabansu kar wani wato ya ga al'aurarsu in banda wanda shari'a ta tuge ita ce matarka ko baiwarka kamar yanda Abu al-Aliya Allah ya ji kansa na faɗa cewa dukkan umarnin da Allah ya yi a cikin Al-Qur'ani game da kiyaye gaba yace fa huwa an-zina wal haram Allah yana umarni ne a kare gaba game da zina wato shine da duk abin da Allah ya haramta kamar namiji ya je ma dan uwansa namiji yace illa fi hadhal mawdi sai dai a wannan aya kadai yace fa innahu arada bihi listitar ubangiji ta'ala yana nihin cewa mutum ya kare gabansa ya kiyaye an gane ko hatta la ya fa'a basarul ghairi alaihi har kar wani ya ga al'aurarsa an gane ko cewa ka kiyaye gabanka ka kare gabanka kar ka bari wani ya ga al'aurarka kamar yanda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi yake masa tambaya yace ya rasulullahi al'aurar mu menene zamu koyi menene zamu bayyana manzon Allah yace masa ihfaz auratuka illa an zawjika aw ma malakat yaminuk manzon Allah yace masa kiyaye al'aurarka kar ka bari wani ya gani manzon Allah yace sai matarka ko kuma abinda damarka ta mallaka ita ce baiwa kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa ihfaz awrataka, yace ka kiyaye al'aurar, ma'ana ka sitirce al'aurarka, kar ka bari wani ya gani. To shine anan abul aliya Allah ya ji kansa yace fadar ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya da yace kullil mu'minina, ka fada ga mu'minai maza yaghuddu min absarihim, su rumtse magannan su game da kallon abin da bai halatta ba su kalla, su yace wa yahfazu furujahum, kuma su kiyaye gaban su, ma'ana kar su bari wani ya ga al'auran su. Sannan wasu daga cikin malamai sun fassara wa yahfazu furujahum shine su kare gaban su game da aiki na alfashari, tace zina. Ayar tana daukan kowace ma'ana daga cikin su, domin da kiyaye gaba, kar ka bari wani ya ga al'auranka, da kare gaba game da abin da Allah ya haramta aiki na alfasha, wannan wajibi ne akan mu. Sai ya ce zalika, wato rumtse gani da kiyaye gaba, azka lahum, shine mafi tsarkaka gare su game da daukan laifi. Sai ya ce inna Allaha khabirun bima yasnaun, lalle Ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da bayinsa suke aikatawa. Wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa rumtse gani game da kallon abin da bai halatta ba mutum ya kalla wajibi ne. Dole ne mumini ya kiyaye wato idansa, kar ka sake ka kalli abu wani abu sai abin da Allah ya halatta ma ka kalla. Don haka yana daga cikin ladubba waɗanda suke na zama a kan titi shine rumtse maganai, domin haƙƙi ne wanda yake na zama a kan titi, dole sai ka rumtse ganinka game da kallon abin da Allah ya haramta ka kalla. Gani ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ce ma sahabbansa iyyakum wal julus fi qurbat, manzon Allah ya ce ku kiyaye zama a kan titina, sai suka ce malana guddu min majalisina, suka ce ya rasulullahi ai ban makawa, mun riga mun saba, bakin titina wuri ne wanda yake na zaman mu, nan muke zama muke shakatawa. Manzo Allah ya ce fa in abaitum, manzo Allah ya ce in har kun ki kunna ce cewa dole sai kun zauna a bakin titi ba za ku iya denawa ba, manzo Allah ya ce to fa addu tariqa haqqa, manzo Allah ya ce titi ku bashi haƙƙinsa. Daga cikin haƙuƙuwan titi, zama a bakin titi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana a wannan hadisi shine yace gaddul basar, wato rumtse magani, mutum ya rumtse ganinsa game da kallon abin da bai halatta ba mutum ya kalla. Misali mace ajnabiya, ba diyarka ba, bayarka ba, ba kanwarka ba, ma'ana a takaice ba muharramarka ba, baya halatta ka kalle ta, baya halatta ka saka ido ka yi ta kallanta wannan kwata-kwata, baya halatta. In an yi katari idanka ya kalli abinda bai dace ka kalla, to sai ka yi gaugawa ka juye da kanka, wannan shi ne ka'ida. Domin menene hikima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci mu da cewa mu rumtse magannanmu? Ba dan komai ba, domin shi ido shi ne dan aikin zuciya. Da zaran ido ya hango, to sai ya isar da wannan sako zuwa zuciya, zuciya ita kuma za ta raya maka, an gane ko, ita za ta raya maka cewa ga abin da ya kamata ka yi, in ma aiki wanda yake na alfasha. Don haka kenan shi ido in ya hango, to zuciya ita take isar da wannan sako, ita take karɓar wannan sako kai tsaye. To don haka a nan kasancewar dan tushe wata kafa ce ta banna, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana wannan umarni, sai ya ce kuma wa yahfazu furujahum, su kare gabansu, saboda shi ido in ya hango, zuciya ita za ta karɓi wannan sako, gaba kuma shi ne zai gaskata wannan abin da ido ya hango. Don haka wani malami yake cewa dukkan wata musiba da duk wani bala'i, ya ce farkonsa dai ya ce yana kasancewa ne daga idanu, ma'ana kallo shi ne yake janyo dukkan wasu bala'i da ka sani abubuwa waɗanda ba su dace ba. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce mana zalika azka lahum, ya ce rumtse gani wato da kiyaye gaba shine mafi tsarkaka gare su, sai ya ce inna allaha khabirun bima yasna'un, ubangiji ta'ala masani ne game da abin da bayinsa wato suke aikatawa. Dan haka a takaice, wannan aya tana tabbatar mana cewa baya halatta mumini ya kalli al'auran dan uwansa mumini, ko mace ta kalli al'auran ƴar uwarta mace, kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul, kada namiji ya kalli al'auran dan uwansa namiji, sai ce wala al-mar'atu ila awrati mar'a, haka nan mace kar ta kalli al'auran ƴar uwarta mace. Sai ya ce wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid, kada namiji wato ya lulluba tare da a cikin mayafi dai da dan uwansa namiji. Sai ya ce wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'a fi thawbin wahid, haka mace ba za ta rufa da ƴar uwarta mace a cikin wato mayafi daya, ko ciki dai suka fito baya halatta. An gane, ko ciki dai kuka fito da kai da dan uwanka namiji baya halatta ku lulluba a cikin mayafi daya. Idan aka ce ar-rajul shine baligi wanda ya balaga, kenan da mace baliga da namiji baligi baya halatta ya zama sun lulluba a cikin mayafi daya. Me yasa? Saboda shaytani bai gushe ba, yana nan yana kai kawo, yana nan yana kai kawo, zai iya raya muku aiki wanda yake na alfasha. Dan haka duk abin da shari'a ta haramta, to nisan karshi wannan wajibi ne, kuma idan ana so a zauna lafiya dole sai a kiyaye. A takaice, wannan hadisi yana nuna mana haramcin kenan mutum ya kalli al'auran dan uwansa namiji. To idan aka ce al'aura ta namiji shine daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa, kamar yadda karin bayani zai zuwa nan, baya halatta game da dan uwanka namiji ka kalli abin da yake kasan cibiyarsa daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa, wannan kwata-kwata baya halatta. To bayan Allah ya ma mu'minai maza wannan umarni, sai ya ce wa kullil mu'minati, ka faɗa ga mu'minai mata ya gugubuna min absarihinna, ubangiji ta'ala ya ce su ma su rumtse magannansu, kada su kalli abinda bai halatta ba su kalla. Wa yahfazuna furujahunna, kuma su kiyaye gabansu, kada su bari wani ya ga al'auransu, ko kuma su kare gabansu game da aiki na alfasha. Wala yubdina zinatahunna, ubangiji ta'ala ya ce kada su sake su bayyanar da adansu ga wanda yake ba muharramin su ba. Adan da Allah yake nihi a nan, wato ado wanda yake ɓoyayye, domin ado na mace ya kasu kashi biyu, akwai ado wanda yake bayyananne, akwai ado wanda yake ɓoyayye. Ado wanda yake ɓoyayye shine kamar yadda malamai suka yi bayani, kamar misali kunshi da mace take yi a kafa, da irin su kwandugga, da irin su warwaro, da irin su dan kunne, da irin su sarka, wannan duka baya halatta mace mumina ta bayyana wani ya gani, in ba muharraminta ba ko mijinta. Me ake nihi kenan waɗannan mahallai? Misali an ce warwaro, abinda ake nihi mahallai shi kar ta bar wani ya ga didina. Haka misali sarka, ina ake sata? A wuya ake sata, baya halatta mace mumina ta bayyana wuyanta. Haka dan kunni, baya halatta ta bayyana da shi. Haka diddigenta, baya halatta ta bayyana da shi. Wannan shine ake kira adu uyayye, wanda baya halatta mace mumina ta bayyana. Shine ubangiji ta'ala ya ce wala yubdina zinatahunna, kar su bayyana adansu ga wanda yake ba muharramin su ba kuma ba mijin su ba. Kenan shine malamai suka faɗa, kamar kwandugga da mace ke sawa a kafa, kamar kunshi da take yi a kafarta, kamar warwaro, kamar dan kunne, kamar sarka, duka baya halatta ta bayyana ma wani manisancin ta ya gani. Ubangiji ta'ala sai ya ce illa ma zahara minha, sai dai abin da ya bayyana wato daga adam kenan ado wanda yake bayyananne. Menene ado bayyananne? Malamai sun yi sabani akan wannan aya, da yawa daga cikin magabata irin su Sa'idi ibn Jubair, irin su Abdahak, irin su al-Imam al-Auza'i, su Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, sun tafi akan cewa abinda Allah yake nihi da cewa illa ma zahara minha, wato shine alwajh wal kaffan, fuska da tafukan hannu, fuska da tafukan hannu. Wannan ba laifi bane mace tana iya bayyanar da su, tare da cewa Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yace abinda ake nihi illa ma zahara minha, sai abinda ke bayyana na tufafi kenan, riga ta ciki. Kamar misali, mace takan sa a irin wancan lokaci riga ta ciki, sannan kuma daga baya sai ta dora jilbab, ita ce babbar riga wadda za ta rufe dukkan jikinta. To wannan riga ta ciki dan ta bayyana, to wannan shi ba laifi. Allah ya subhanahu wa ta'ala ya yi rangwame akan haka, illa ma zahara minha, ba laifi, tana iya dan bayyanawa kada. Tare da cewa akan wannan gaba na cewa illa ma zahara minha, sai abin da ya bayyana, kamar yanda magabata suka ce fuska da tafukan hannu, kamar yanda jumhurin malamai akan haka suke, to shine aka dan samu kai kawo akan wannan aya. Domin wasu sun tafi akan cewa hatta da fuska da tafukan hannu baya halatta mace ta bayyana, dole ne ta suturce su. Wasu malamai suka ce a suturce fuska da tafukan hannu ba wajibi bane ga mace, matsayin shi sunna ce mustahabba, in mace ta rufe ta kyautata, idan bata rufe ba kuma ba laifi ba ta yi. To akan wannan matsala ce Sheikh Nasir Al-Albani, Allah ya ji kansa, suka samu sabani da wasu daga cikin malamai, musamman irin su At-Tuwayjiri, Allah ya ji kansa, da wasu daga cikin malaman Saudiya, domin su sun tafi akan cewa dole ne mace ta rufe fuska, kuma dole ta rufe tafukan hannunta, baya halatta ta bayyana. To a nan aka dan samu kai kawo, kuma da aka kausasa masa harshe, shi ko a asali wani littafi ne da ya wallafa shi Sheikh Nasir Al-Albani, sunan littafin Hijabul Mar'a Al-Muslima. Hijabul Mar'a Al-Muslima, to shine har suke cewa yana kira, wasu suke cewa shi yawa yana kira zuwa tabarruj, cewa mata su dinga fitowa tsirara. To malam ya wallafa littafi wanda ake kiran shi Jilbabul Mar'a Al-Muslima fil Kitabi was Sunna. Jilbabul Mar'a Al-Muslima fil Kitabi was Sunna, wannan littafi akalla ya tattaro dalilai sun kai sama da 20 waɗanda suke tabbatar da fuska da tafukan hannu ba al'aura bane, kuma suturce su ba wajibi bane. Da aka kausasa masa harshe akan wannan, sai yayi wani littafi mai suna Ar-Raddul Mufhim. Ar-Raddul Mufhim littafi ne wanda shi ma malam ya kausasa harshe kwarai a cikin littafin. Sunan littafin Ar-Raddul Mufhim ala man khalafa al-ulama'a wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama al-mar'a an tasutura wajhaha wa kaffaiha wa awjab wa lam yaqna'a bi qawlihim innahu sunnatun wa mustahab. Duka gaba dayan wannan sunan littafin ne Ar-Raddul Mufhim ala man khalafa al-ulama'a wa tashaddada wa ta'assab wa alzama al-mar'ata an tastura wajhaha wa kaffaiha wa awjab wa lam yaqna'a bi qawlihim innahu sunnatun wa mustahab. To an tambaye shi ya kausasa malam, yace zalunta ta akai. Allah ko ya faɗa fa man yatada alaikum fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum. To anan littafin yayi bayani kwarai, ya kausasa harshe akan waɗanda suka jefe shi da irin wannan kalima. Lalle dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da fuskar mace da tafukan hannunta ba al'aura bane, kuma ba dole bane ba ta suturce su, illa kasancewar suturce fuskar da tafukan hannun sunna ce mustahabba, an so mace ta yi. Amma wadda ta bayyana fuskarta ko tafukan hannunta, ba za ka ce ta yi laifi ba, ka dora mata laifi, saboda dalilai sun tabbatar ba wajibi bane, kenan matsayin shi sunna ne wadda take mustahabba. To shine yana daga cikin dalilai wanda malamai suka kafa hujja da su wannan aya, da Ubangiji ta'ala ya ce wala yuhdina zinatahunna illa ma zahara minha, kar su bayyanar da adan su sai abin da ya bayyana na daga adan kenan shine fuska da tafukan hannu kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara haka Ubangiji ta'ala yace wali yadribna bi khumrihinna ala jiyubihinna wato mata mu'minai Ubangiji ta'ala yace su saki bi khumrihinna ma'ana dan kwalin su ala jiyubihinna akan lallokin jikinsu lafazin jiyu jam'i ne na shay idan aka ce shay wato shine wuyan riga kenan me ake nihi mace ma'ana ta saki mayafinta shine dan kwali ala jiyubihinna akan lallokin jiki lafazin khumur jam'i ne na khimar idan aka ce khimar shine marfin kai kenan kamar yanda a Hausa ake kiran shi dan kwali ko kace a jiyu to shi wannan khimar wato wani dan mayafi ne karamin hijabi yanda wasu yau suke sanya shi a matsayin cewa wai shine hijabi wanda zaka ganshi ba zai wuce ba kamar nan misali wajen kiri to wannan akan sanya shi ne ma'ana bayan an sanya kenan babbar riga wadda take a baya wadda za ta rufe dukkan jikin mace wadda kuma mai kauri wadda ba ta siffanta al'aurarta sannan abin da ya shafi kanta kenan gashinta da kunnanta da wuyanta da kirjinta idan ta saki wannan karamin hijabi wanda ake kiran shi kimar wanda zai rufe kai da wuya da sauransu shine ake kira da kimar kenan wannan kuma shine ya zama wajibi a kanta ta sake shi wanda zai suturce wato shine jiyu kenta in aka ce jiyu shine abin da ya shafi kenan kamar kirjinta da wuyanta da gashinta da sauransu gane ko shine anan Ubangiji ta'ala yace wali yadribna bi khumrihinna wato mata mu'minai su saki bi khumrihinna ma'ana dan kwalin su ko kace mayafan su ala jiyubihinna akan lallokin jikin su kenan kar su bayyana gashin su kar su bayyana wuya kar su bayyana kirjin su gaba ɗaya su saki wanda zai rufe shi to shi kanshi in misali irin dan karamin hijabin nan ne to baya halatta ya zamantu wanda zai matsi nan kuma ma'ana wajen kirjinta so ake ya zama mai fadi kenan wanda ba zai bayyana komai na jikinta ba an gane ko in ku misali kamar hijabin da mata suke dinkawa a nan hijabi ne wanda yake yana suturce dukkan jikin mace misali daga sama dai har zuwa gashinta da wuyanta da kirjinta gaba ɗaya yana suturcewa in ya kasance an dinka shi akan ka'ida ba ayi ba wanda zai matsi jikinta illa kasancewar a sake shi ne yayi kasa ya kai inda ya dace shi ne ba a yi inda a ce a kasan kuma za a sake tufafin da zai rufe hatta da diddige to wannan shi ba dole ba ne sai ya kai ya sauka kasa shi dai ya zamanto ya rufe dukkan gaba ɗayan jikinta babu inda zai bayyanar da sura ta jikinta saboda dole ne ya zamanto mai kaurin saka kare zamanto transparent ko mu ce sarasara sannan kuma kare ya zamanto yana matsi jikinta yanda zai siffanta jikinta domin a cikin wannan littafi malam ya bayyana sharuɗa na hijabin mace wanda take musulma ba laifi zuwa wani lokaci mun taɓa bayyana su kusan ya kai kusan sharadi ya kai kusan goma sha wani abu to shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce wali yadribna bi khumurihinna su saki wato dan kwalin su ala jiyubihinna akan lallokin jikin su ko kace su saki mayafan su akan lallokin jikin su kenan su rufe da wuya da kirji da gashi da sauransu gaba daya sai ya ce wala yubdina zinatahunna Ubangiji ta'ala ya ce kada su saki su bayyanar da wato adan su wanda yake boyayye illa li buhulatihinna Ubangiji ta'ala ya ce sai ga mazansu su kadai ne ya halatta a farko dai su bayyanar da adansu ado wanda yake boyayye mun yi bayani ado wanda yake bayyananne fuska da tafukan hannu shine mace tana iya bayyana shi ga wani manisanci amma duk abin da ya walaice haka to baya halatta sai ga waɗanda Allah ya zano ana shine ya ce wala yubdina zinatahunna kada su bayyanar da adansu boyayye illa li buhulatihinna wato sai ga mazansu sai ya ce au aba'ihinna ko kuma uwayensu wanda suka haife su kenan mahaifinta babanta na daga cikin wanda zai tsaya a matsayin uba, wato shine dan uwan mahaifi, abin mace kenan, dan uwan mahaifinta, sawa'an uwa dai uba dai suke da mahaifinta, ko uba ya hada su ko kuma uwa ta hada su, to wannan shi ma matsayin uba yake. Domin muharraminta ne tana iya bayyana masa irin abin da za ta bayyana ma mahaifinta. Shi ne ya ce illa li bu'ulatihinna, sai ga mazansu na aure, au aba'ihinna, ko kuma uwayensu waɗanda suka haife su. Sai ya ce au aba'i bu'ulatihinna, Ubangiji Ta'ala ya ce ko kuma uwayen mazansu, kenan sirikinta ba laifi tana iya bayyana masa. Irin abin da za ta bayyana ma mijinta za ta iya bayyana ma sirikinta, domin sirikinta matsayin uba yake gare ta. Me yasa? Domin haramun kinta ne, domin babu aure tsakaninsu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya haramta wa hala'ilu abna'ikum alladhina min aslabikum, an haramta muku auren matan ƴaƴanku na tsakanku, domin matar ɗanka haramun ne ka aure ta, matsayin iya take gare ka. Tuna ka shi ne a nan Ubangiji Ta'ala ya ce au aba'i bu'ulatihinna, ko kuma uwayen mazansu, kenan ba laifi suna iya bayyana musu wannan ado ko yake. Sai ya ce au abna'ihinna, wato ko kuma ƴaƴansu na cikinsu kenan, ƴaƴansu da suka haifa. Yana daga cikin ƴaƴansu, misali ɗan ƙanwarta ko ɗan yarta, to wannan kan matsayin ɗa yake gare ta, yanda za ta bayyana ma ɗan da ta haifa wasu ɓangare na jikinta, to ɗan ƴar uwarta shi ma yana iya gani. Shi ne ya ce au abna'ihinna, ko kuma ƴaƴansu. Sai ya ce au abna'i bu'ulatihinna, ko kuma ƴaƴan mazansu. Ma'ana mace tana iya bayyana ma ɗan mijinta ya ga abin da za ta iya bayyana ma ɗan da na cikinta. Sai ya ce au ikwanihinna, wato ko kuma ƴan uwansu. Ma'ana wanda ko kananta, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko uba ya haɗa su, ko kuma wannan uwa ta haɗa su, ko kuma uwa ta haɗa su. Kenan in aka ce ɗan uwanta ne, uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma uba ɗaya uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi, to wannan ya halatta ta bayyana masa ado wanda yake koyayye. Shi ne sai ya ce au bani ikwanihinna, Ubangiji Ta'ala ya ce ko kuma ƴaƴan, wato ƴan uwansu maza, kenan ɗan wanta ko ɗan ƙananta. To wannan ba laifi shi ma tana iya bayyana masa ya ga irin abin da za ta bayyana ma ɗanta. Shi ne ya ce au bani ikwanihinna, ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu maza kenan, ɗan ɗan uwanta namiji za ta iya bayyana masa. Sai ya ce au bani akhawatihinna, ko kuma ƴaƴan, wato ƴan uwansu mata, ma'ana ɗan ƙanwarta ko ɗan yarta, gane, ko ɗan ƴan uwarta mace. To wannan ba laifi tana iya bayyana masa ya ga irin abin da za ta iya bayyana matanta. Sai ya ce au nisa'ihinna, wato ko kuma matansu. Me ake nufi matansu? Ma'ana mace wadda take musulma. To ba laifi mace musulma ta bayyana mata ado wanda yake ɓoyayye. Idan aka ce ado ɓoyayye, misali daga ƙwarri izuwa, wato daga gwiwa izuwa kenan diddiganta, wannan za ta iya bayyana ma waɗannan wanda Allah ya zaɓi. An gane ko? Za ta iya bayyana musu. Sannan haka misali daga nan saman jikinta, abinda ya kai da gashinta da wuyanta, waɗanda Allah ya zano a nan, duka za ta iya bayyanawa gare su. Shi ne ake nufi ado wanda yake ɓoyayye, wanda baya halatta wani ya kai. Waɗanda Allah ya zano a nan sukan iya ganin gashinta, sukan iya ganin wuyanta, sukan iya ganin bayanta, sukan iya ganin ƙwarinta, sukan iya ganin diddiganta, dukkan waɗannan ado wanda yake ɓoyayye suna iya gani. Shi ne ya ce au nisa'ihinna, ko kuma matansu, ma'ana mace musulma za ta iya gani game da ƴar uwarta mace musulma. Malamai suka ce daga gwiwa zuwa diddige, sannan kuma daga cibiyarta abin da ya sama, ƴar uwarta mace za ta iya gani haka. tare da cewa wasu malamai suka ce anan auni sa'ihinna koda ba musulma bace ba, saboda auni sa'ihinna suka ce anan ana nihi jinsin mata, tare da cewa malamai suka ce auni sa'ihinna anan abinda ake nihi kenan auni sa'ihinna ko kuma matan su kenan waɗanda suke musulma, domin mace wadda take ba musulma ba to baya halatta ta gani game da ƴan ummace wadda take musulma sai abinda namiji ajnabi zai iya gani, kamar mace wanda yake ajnabinta ba muharraminta ba iya abinda zai iya gani a jikinta shine fuska da tafukan hannu, to haka macen da ba musulma ba iya abinda za ta iya gani a jikin kike musulma fuska da tafukan hannu, duk abinda yake koma bayan haka baya halatta ki bayyana mata. An gane ku? To shine anan kenan suka ce auni sa'ihinna, me ake nihi mata waɗanda suke musulmai? Sai ce au ma malakat aymanuhunna, ko kuma abinda damar su ta mallaka, game da abinda damar su ta mallaka wasu malamai suka ce mace in tana da bawa ya halatta ya ga adanta wanda yake koyayye, misali kamar gashinta da wuyanta da wani kwallinta da sauran duk yana iya gani, wasu malamai suka ce a'a, anan ana nihi baiwa, in mace tana da baiwa baiwar koda ba musulma bace za ta iya bayyana mata abinda ɗan uwarta mace za ta iya gani a jikinta, kenan za ta iya gani daga gwiwarta zuwa diddigenta ko kuma daga cibiyarta abinda ya kai saman jikinta, abinda yake tsakanin cibiya da gwiwa baya halatta ta bayyana. An gane ku? Koda ɗan uwarki ce mace baya halatta daga cibiya zuwa gwiwa daga wani abu a jikinki. To haka in baiwarki ce koda mushrika ce suka ce za ta iya gani daga gwiwarki zuwa kenan diddigenki, haka daga cibiya zuwa abin da yake kai za ta iya gani, amma abin da yake tsakanin nan baya halatta. To shine anan kenan, amma in bawa ne namiji to wannan baya halatta ya ga wani abu na jikinki illa abin da namiji ajnabi zai iya gani fuska da tafukan hannu, koda bawanki ne shi abin da zai gani. To tare da cewa akwai hadisi wanda Sheikh Albani ya inganta shi, Aisha da Ummu Salama dukuwa, wato hadisin Anas dan Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jima yarsa Fatima da wani bawa na musamman da manzon Allah ya yi nihi da ya mata kyautar sa ya ba diyar shi Fatima. A lokacin da ya je gidan Fatima da wannan bawa, Fatima a jikinta akwai wata tufafi wani mayafi, idan ta janyo shi sama ta lullube kanta to kawahuwanta sai su bayyana, idan ku ta sake shi ta rufe kawahuwan kuma kanta sai ya bayyana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga Fatima tana irin wannan fama sai ce innahu laysa alayki ba'sun innama huwa abuki wa gudanki. Manzo Allah ya ce ai ba laifi dan ya ga wani bangare na jikinki, babanki ne kuma bawanki ne, babanki ne kuma bawanki. To a wannan dalili wasu malamai suka ce anan wato shi in bawa ne na mace kenan zai iya ganin kamar misali irin kamar hannunta ko gashinta ko wuyanta ko diddigenta zai iya. An gane ku? A ƙarƙashin kenan wannan au ma malakat aymanuhunna kenan sai suka bayyana suka tafi akan kenan da namiji da mace, in dai mace ta mallaki bawa to yana iya ganin kamar gashinta da wuyanta da sauransu, tare da cewa kenan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sai idan baiwa ce anan za ta iya gani, in musulma ce kenan za ta iya gani daga gwiwarta har zuwa diddigenta, haka daga cibiyarta zuwa saman ta kenan irin abinda ƴan uwarta musulma za ta iya gani a jikinta. Idan ku ba musulma bace suka ce sai dai fuska da tafukan hannu, shine Ubangiji ta'ala ya ce au ma malakat aymanuhunna, sai dai abinda damar su ta mallaka. Sai ya ce awi tabi'ina, ko kuma masu biyar jama'a domin neman sauran abinci, ghairi ulil irba, waɗanda ba masu buƙatar, wato waɗanda ba su da buƙatar mata, minar rijali daga cikin mazaje, ma'ana waɗanda ba su da sha'awa, idan aka ce al-irba shine kinan bukata ta shawa gairu kulli al-irba shine yace awi tabi'ina ko kuma masu biyar jama'a domin neman sauran abinci gairu kulli al-irba ba masu bukatar wato wannan saduwa da mata mina rijali daga cikin mazaje idan misali irin waɗannan almajirai waɗanda kawai su iya hammusu a ba su abinci su yi gaba ba sa shawar mace to waɗannan su ba laifi an gane ku suna iya ganin abin da ya shafi ko dantsan mace ko duddigenta ko kan wuyanta da sauransu waɗannan duka ba laifi suna iya gani waɗanda an tabbata ba su da shawar mace kawai su iya abin da suke nema a ba su sauran abinci su yi gaba shine yace gairi kulli al-irba waɗanda suke ba su ba masu bukatar mace minar rijali daga cikin mazaje sai yace awi ibni alladhina lam yadhharu ala awrati nisa yace ko kuma kan kanan yara waɗanda ba sa leke ga al'auran mata ma'ana waɗanda ba su san ba ma abin da yake gudana game da mata na shawa ma'ana kan kanan yara waɗanda ba su balaga ba su san komai ba su ma waɗannan ba laifi sukan yi mace ta kan iya bayyana musu adanta wanda yake goyayye to dangane da shi nan ubangiji ta'ala ya kayyade yace awi tabi'ina gairi ulul irba yace ko kuma masu biyar jama'a domin neman sauran abinci amma ba masu bukatar mace waɗanda ba su da shawa to su wannan ba laifi bane amma duk wanda an tabbata yana da shahawar mace to wannan baya halatta mace mu'mina ta bayyana masa adanta koyayye illa fuska da tafukan hannu kamar yadda kun yi subhanahu wa ta'ala ya juri don haka hadisi ne ingantacce riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin na cikin Bukhari da Muslim wato Aisha take cewa akwai wani mutum ya kasance yana shiga wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum Aisha tace muhannas ma'ana dan daudu ne idan aka ce muhannas shine mai dabi'u da halaye irin na mata wa kanu yaqulunahu min ghairi ulil irba mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a tunanin su suna lissafa shi yana daga cikin waɗanda ba su da bukatar mata dan haka suka bar shi yake shiga cikin gidajen su yana shiga yana fita wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga wajen wata mata daga cikin matansa sai ya iske wannan dan Dauda a zaune wa huwa yana atu imra'a yana siffanta mata wata mata yana cewa inna ha iza aqbalat bi arba wa iza adbarat bi sama wai in za ta gabato tana gabatowa da hudu in ta juya baya tana juya baya da takwas ma'ana kinaya ce yake yana siffanta ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mata ta daban mai kaza manzon Allah sai ya ce Allah arahaba ya'lamu ma habuna la yadkhulna alaykunna hadha manzo Allah yace daga yau wannan kar in sake gane shi a cikin gidana kuma kar ku saki nan gaba manzo Allah yace ku bashi izini ya shigo kaga irin waɗannan wanda dan tsabar jahilci wasu daga cikin mata suna ganin wayewa ne wai su dauke shi wayewa a matsayin wai kamar mace da kuma yake har su ringa akawance da gorance da shi dan gaba to irin waɗannan baya halatta a bar su shiga kaga anan su mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a iya tunanin su suna ganin tunda mutum ne mai dabi'u da halaye irin na mata shi ma kamar mutum ne ba shi da shahawar mace suka dauke shi akan haka sai gaya wata rana manzo Allah ya ji yana siffanta ma matar shi wata mata ta can daban kenan in har ba ya da shahawar mace me yasa zai ringa siffanta ita wata mata can daban dan haka manzo Allah ya ce take yau ya ce wannan kar na sake in ga ya ƙara shigowa gidan nan manzo Allah ya ce daga yau kar ku ba shi izinin shiga wannan yana tabbatar da cewa dan Daudu baya halatta ya bar shi ringa shiga kuma har yau zaka gani wai in ana biki shi za a gayyato wai shi zai yi abinci in har sun taba masa ya ringa kwabas sai ya gama abincin shi kuma shi ake gayyatowa, wasu ake gayyatowa har su dinga kai suna wani abu, wasu za su yi gyaran daki da sauransu. Kaga wannan lalacewa ce ta wasu mata daga cikin matan mu ne, wanda waɗannan mabannata ne, duk wata fitina da ka sani da duk wani abu su suke kullata. To don haka wasu malamai da suka ce a nan ana nihi kamar ko dan Daudi yana iya shiga ne ya sami halaye da dabi'u irin na mata, to a nan nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa baya halatta ya shiga. Me yasa? Saboda kasancewar fitinan ne. Shi ne sai Ubangiji ta'ala ya ce awi diflil ladina, ko kuma kankanan yara. Lafazin afifil a nan ana nihi afifal, ma'ana kankanan yara. Alladina lam yadhharu ala aurati nisa, waɗanda wato basa, wanda basu sani al'aura ta mata, ma'ana maganar abin da yake gudana game da mata basu ma san da shi ba, saboda kankanan yara ne, san yanda aka sa gaba. Wannan su ba laifi, masu tana iya bayyana musu adanta wanda yake koyayye. Sai ya ce wala yadribna bi arjulihinna, Ubangiji ta'ala ya ce mata kada su ringa buga kafafuwansu, biyu ulama ma yukfina min zinatihinna, dan a san abinda suka koye na adansu. Kamar yadda a jahiliya mace in za ta wuce da wurin maza sai ta ringa buga kawaruwa, kwandiga suna kara. Ubangiji ta'ala ya haramta ma matan mu'mini cewa kar su ringa haka, ba laifi bane su sanya wannan kwandage a matsayin ado. Bayyanar da shi baya halatta su bayyanar da shi sai ga waɗannan wanda Allah ya halitta a bayyana musu. Haka kasancewar su ringa buga kwandiga a san sun wuce su ne, suna jan hankalin maza. Ubangiji ta'ala ya ce kar su yi haka, don haka shari'a ta haramta mace ta shafa turare ta biyu titi, turaren da za a ringa jin kanshinsa. Nan Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna, kar su ringa buga kafafuwansu, ma'ana kwandiga suna kara. Li yu'lama ma yukfina min zinatihin, dan a san abinda suka koye na adansu. Kenan a nan kaga shafa turare min babu aula, wanda shi ta nesa za a ringa shakar kamshinsa. Wannan kwata-kwata haramun ne mace mumina ta shafa turaren da za a ringa jin kamshinsa ta biyo titi, baya halatta. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa tubu ila Allahi jami'a, ya ce ku tuba zuwa ga Ubangijinku jami'an gaba ɗaya game da abin da kuke takaitawa na dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, na abin da aka ce ku yi kuka kasa kai inda ake bukata, ko abin da aka ce kar ku yi kuka kasa daina. Ubangiji ta'ala ya ce ku tuba, shi ne ya ce wa tubu ila Allahi jami'a, ku tuba zuwa ga Ubangijinku jami'an gaba ɗaya game da duk takaitawar da kuke game da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hannunsa. Sai ya ce ayyuhal mu'minuna, ya ku mu'minai, la'allakum tuflihuna, wato don ku rabauta da aljanna a gobe kiyama. Wannan yana nuna mana tuba sababi ne wanda yake na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama, kuma wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da tuba wajibi ne. Don haka hadisi na cikin sahihu Muslim, hadisin Al-Aqar yake cewa, wato hadisin Ibn Umar Allah ya kara masa yadda, yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra. Manzon Allah ya ce ya ku jama'a ku tuba zuwa ga Ubangijinku ku roke shi gafara. Manzon Allah ya ce a kowane yini ina tuba ga Ubangiji na so din. Kuma haka Ibn Umar Allah ya kara musu yadda, yake cewa in kunna lanaqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil majlis yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marra. Yace duk mazaunin da muka zauna kafin mu tashi, yace wallahi muna lissafawa a kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan addu'a kusan so dari, rabbi ighfirli, ya Ubangiji na ka gafarta mu, wa tub alayya, ka karbi tuba na, innaka antat tawwabur rahim. Duk inda ya zauna kafin ya tashi a kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan so dari. To dan haka wannan ayoyi suna nuna wajibi ne, wannan hadisi suna nuna cewa dole ne mutum ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan waɗannan abubuwa da aka zana. Dan haka ne ƙarin bayani game da al'aura ta namiji da al'aura ta mace, menene zaka iya bayyana ma wani ka da abinda baya halatta ka bayyana, insha Allah zai zo a darasi na gaba. Nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.